Muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta hanyar yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azzu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 30 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu sake waiwayar batun haraji.
Ko da wani lokaci idan ana maganan zuƙewa wajen biyan haraji, to zaka iske cewa kamfanin shi kadai a kashin kansa bai isa ya zuƙe ma biyan haraji ba, sai dai da gudunmuwar gwamnati.
To a cikin shirin zamu duba waɗanda doka ta wajabta, wato doka ta wajabta musu biyan kuɗin haraji ga ƙasa. Haka kuma zamu duba hanyoyin da suka kamata gwamnati ta yi amfani da kuɗaɗen harajin da ta tattara.
Ƙwarai kuwa Sarfilu, domin ƴan ƙasa ma suna da ƴancin da za su ke bibiyar ayyukan da gwamnati ke yi da kuɗaɗen haraji da ta karɓa. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau
da gobe. To da farko zamu fara ne da jin ka'idojin biyan haraji musamman ma a Najeriya, wanda hakan ne yasa Aisha ta hira da ɗaya daga cikin daraktocin hukumar tattara haraji ta Najeriya da ake kira FIRS, Alhaji Salihu Baba Alkali.
Sanin mu ne cewa ba duka mutanen Najeriya bane suke biyan haraji. To kuma abin da nake so masu sauraro su gane shine harajin nan fa zaka biya shi ne in kana da kudaden shiga, kana da income. Ba wai kowa da kowa bane ake cewa ya biya haraji kawai. A'a, in company ne suka yi business din su, the turnover din su da duk suka fidda wani abu da suka kashe, sai saura akwai abin da muke cewa profit rara. In sun samu akan wannan ne suke biyan haraji. Haka kuma in kina business ko kuma kana business dinka, abinda ake cewa one man business ko business ne haka, wanda sai kai riba ko kuma ka samu income. In ba income, in ba an ka samu income, zakamu da muke ba misali dazo da kika ce masu aiki a ƙarshen NGO din nan ya suke biyan harajin su, nace miki muna karban harajin su daga abinda aka biya su, to sai kana da income. Amma wanda bai karban albashi, baya da income, yawa baya da income, baya biyan haraji. Haraji zaka biya in kana samun income, sannan in company ne, in company ta yi riba za ta biya haraji.
Ina da laborori
laborori in company ko kuma wa wani company ko kuma organization ta dauke su aiki, kamar misali aikin bada, a yanzu NGO da suke aiki a Najeriya suna daukan laborori. To in company ne ta dauke ka aiki, company ne za ta fitar da harajin da ya kamata ka biya gwamnati ta yi, to wannan kuma mai sauki ne, tunda in kafin a dauke ka aiki kamfanin za ta ce maka ga abin da za mu biya ka, ga kuma abin da za a fitar maka haraji a kowane wata, abin da ake cewa ta yi, sai a fitar, ana fitar maka da wannan ne bisa ga yadda ake biyan ka. Ba wai kowane, yanzu kamar ana biyan mutum 20,000 za a iya cewa misali kenan wa 1,000 za a dauke maka, wanda ake wanda ake 50,000 kuma za a iya cewa 3,000 progressive tax. Haka ba wai kowa ana yana biyan haraji ko kuma kowa December ne, a ba haka bane.
To akwai raɗaɗi da ake ta yi cewa mutane masu dukiya ma akwai su da ba sa biyan haraji, ina akwai ƙanshin gaskiya a magana?
Wannan gaskiya ne. Kin san a ƙasarmu a Najeriya abin da yake faruwa shine, na farko mu ba mu ci gaba kamar wayannan ƙasashe ba, wanda duk abin da kake yi suna da record din, saboda akwai computer and computerizing komai. To mu har yanzu muna kokari mu cimma mu zo wannan position din, amma muna iya kokarin mu kawo a masu biyan haraji as many as possible into abin da muke cewa tax net, cikin masu biyan haraji. Amma lalle akwai gaskiya cewa akwai mutane da yawa yanzu kamar misali lokacin da shi shugaban mu wannan ya shigo ya karbi ragawan mulkin wannan ita hukuma a 2015 da ya karba a wayanda suke biyan haraji a Najeriya a cikin record din mu miliyan 4 din amma yanzu muna da miliyan 20 to kin ga ai mun ƙara muna tuga a hankali hankali
miliyan 4
miliyan 4 wanda suke biyan haraji amma yanzu muna da fiye da miliyan 20 to kuma na tabbatar miki cewa nan da ƙarshen shekarar nan za a samu ƙari akan wannan saboda muna iya ƙoƙarin mu muna toshe duk wani ramuka wani dan loophole da ake samu sannan kuma muna wayarwa da jama'a kai cewa su biya haraji saboda wannan kudaden in sun biya zai dawo mana ne ta ina za a ma gwamnatin tarayya za su gina hanyoyi a asibitoci za su biya albashin mu ma'aikata da sauransu to in ba mun tattara kudaden muka ba gwamnatin tarayya ba bara su samu su yi wannan abubuwa don haka muna abin da ake cewa enlightenment wa jama'a cewa lalle abin da ya kamata ka biya gwamnatin tarayya ka biya saboda kudaden za su dawo one way or the other a gare ka ko gare
ka akwai batun na ba da kuɗi na ni ma kamar na zuba jari ne yaya mutane za su iya bibiyan irin ayyuka da ake yi
mu dai duk wanda muka karbi kuɗi ko kudade a hannunsa a matsayin kudaden da ya kamata ya biya gwamnatin tarayya muna nuna muna bashi wanda takarda ko kuma mu nuna cewa mun karbi wannan kudaden a wurin yanzu ba wai a kamar yadda shekaru 20 baya bane cewa wai a karbi kuɗinka babu rasidi ko kuma baka rasidi manual a'a kana biya kana zuwa yanzu yawanci kai computer akwai kuma banki in ka je banki ka biya ma za su baka ko kuma akan ma handset ɗinka za su ga shi ka biya dan haka duk wanda ya biya kudade na shiga ko gwamnatin tarayya ko kuma a taurin mu tabbatar cewa kuma lalle an bashi evidence cewa ya karba amun karba dan haka babu wanda zai biya kudaden shiga through FIRS ya ce ba a bashi takarda ba nuna cewa ya biya in ba a baka ba kuma kana da dama kai complain in kai complain za mu duba amma ba yadda za a yi a ce a zamanin yanzu mu duka komai namu ba mamakon ba maganin kudin mutum ne ya je ya biya banki ko kuma kamar yadda ka wada zu ka biya online credit card debit card dinka so don haka kudaden ba maganin su sai mun zo da consolation ne muke ganin wannan kudaden so duk wanda ya biya wani abu na haraji ko kuma kudade da ya kamata ya biya a na gwamnatin tarayya akwai evidence ya kamata ba shaidar cewa ya biya baya da za a karɓi kudaden babu shaida
akwai tanadin da hukumar ta yi domin hukunta mutanen da ba sa biyan haraji
kwarai ka kin san dokoki muke bi mu hukumar tattara kudaden shiga da aka creating din mu ma doka ce ta kawo mu dan haka muna aiki da doka ne ba wai kawai haka muke yin aikin ba dokan da muke bi ita doka da ta sa ka biya kaza kuma ta kawo sanction abin da ya kamata
ya hukunci
in baka biya ba akwai abin da za mu in aka ce zaka biya kaza baka biya ba kuma ka dau lokaci baka biya ba duk akwai abin da doka ta tana da za a yi wa wanda bai biya ba ko in baka biya ba ko kuma ka biya amma kailati na mamuna cewa late return penalty za akwai penalty da interest za ka biya so akwai dokoki misali abinda muke da shi na kamfanoni in company ya kamata ta biya abinda muke cewa a haraji na kamfanoni corporation tax akwai lokacin da ya kamata ta biya in ba ta biya ba muna da yadda za a yi mu sa ta biya na farko za mu rubuta mata mu sake rubuta mata na biyu mu sake tura jama'an mu su duba me yake faruwa in wurin da za mu tura jama'an ne in kuma haka bai samu ba akwai abin da muke cewa enforcement za mu je mu tursasa a amman amfani da doka da doka yadda doka ta bamu dama
a
yadda doka ta bamu dama mu je mu tursasa in abun ya wuce haka akwai abin da muke cewa tax appeal tribunal a tribunal ne kaman kotu ce amma kotu mai sauki ba irin kotun da wanda mu za mu kai wanda bai biya ba wannan kotu sannan kotun ne za su yi shari'a su ce eh mu biya ko kada mu biya wannan kuma lauyoyi da kuma mu ma'aikatan mu muke kaiwa wannan shi ma haka wanda yake biyan haraji in ya kamar an cuce shi ba abin da ya kamata ya biya sai aka ce masa ba haka bane shi ma na da dama ya kawo ƙara ko kuma ya faɗa mana cewa gashi a ba haka bane abin da kuka ce nan mu biya mu kuma muna da za mu duba mu tabbatar cewa mun ba shi hakkinsa
to daga ƙarshe kamar nawa ne wannan hukuma take tattarawa a kowace shekara.
Ai mu gwamnatin tarayya ce take ta hannun majalisar tarayya take ba da abin da ya kamata mu tara. Ba mu ne muke tarawa ba mu ne muke.
A nufi na nan? Nawa kuke samun tattarawa? Amma a shekara bara nawa kuka tara misali?
Na gane abin da yake faɗa. Ba mu muke faɗan ga abin da zamu tara ba. Ita gwamnatin tarayya ta turo majalisa take ce mana a wannan shekaran ga abin da ya kamata ku tara. Yanzu kaman shekara da ta wuce 2018 abin da aka ce mana aka ba mu tara shine trillion 6.7 da ko kuma abin da amma sannan mun tara trillion 5.3 a kaman wajen abin da mu wato mun samu kaman kusan tanin bisa 100 kuma wannan shekaran ma abin da aka ce mu tara shine trillion 8.8 a muna kai kuma kokari mu tabbatar cewa wannan ma mun tara 100% insha Allah muna kan wato
to madalla Alhaji Salihu Baba kenan a hirarsu da Aisha to Aisha abin da na so na ji shine irin hukuncin da doka ta tanada ga waɗanda suke gujewa biyan haraji kamar kamfanoni da masu kuɗi.
Haka ne Sarfilu da mun samu mun ji ta bakin masana shari'a da mutane sun ƙara fahimtar irin waɗannan
ba. Saboda nasan ƙasashen da suka ci gaba kamar misali nan Amurka wasu lokuta za ki ga mai kuɗi shahararren mai kuɗi akwai masu kuɗin da suka je aka ɗaure a gidan yari saboda sun gujewa biyan haraji ko wani director na kamfani ko da dai sauransu kuma kin san cewa in aka saka doka idan ba a amfani da ita ba to ba ta tsorata na baya ba ga gani.
Sai a Najeriya akwai doka sai dai kuma ana amfani da doka ana yin abin da
shine abin tambaya
shine matsalar akwai mutane da kwanakin baya aka samu rahotanni cewa ba su biya kudaden haraji ba an kama su da laifin rashin biyan kudin
me aka musu to kin gani nan sai kai biya kuma an ci taraka kuma ka tafi an jan tore kan dadda haka
sosai ya kamata doka ta fara aiki akan mutane masu karya
wannan haka yake wannan
Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe wannan iya iya da ke ba wannan iya kwatance da ke ba wai me ake nufi kamar mu ba kamar sanni na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tambace
to yanzu kuma zamu leka ofishin mu na sashen Hausa dake birnin Tarayya Abuja inda wakilin mu Hassan Mai na kaina ya tattauna da Malam Shehu Aliyu mai fashin baki ko masanin tattalin arziki a kan wannan batu
idan muka duba misali manyan kamfanoni na kasa da kasa da manyan kasa din wanda ake cewa multinational corporations akwai batu da ake tsayi cece kuce dangane da batun biyan harajin su ku a matsayin ku na masana tattalin arziki ire-iren waɗannan manyan kamfanoni na ƙasa da ƙasa da suke aiki a Najeriya kuma suke samun dimbin riba kuna ganin suna biyan abin da ya kwata su biya kuwa a matsayin haraji ga gwamnatin Najeriya
to shi dai harkan haraji abu ne mai sarƙaƙiya kuma akwai hukumomi da dokokin da suka sa a rinka karɓan haraji to amma abin da ya bayyana shine duk kamfanin da yake da rijista ƙarƙashin abin da yake cewa hukuma da ke kula da kamfanonin Najeriya wannan kamfani ya kamata duk shekara ya biya haraji ba ma manya-manyan kamfanoni ba to amma a lokaci da yawa su waɗannan kamfanoni wajen fitar da bayanansu na riban su idan suka ga cewa za su biya haraji mai girma to sai su fitar da bayanai kusan kala biyu ko kala uku na daya akwai bayanan da suka samar mu masu zuba wanda suka zuba hannun jari saboda kar su cire hannun jarin su a ciki akwai kuma bayanai da su management na kamfanin kadai suke da wannan bayanai sannan akwai bayanai da akan samar mu hukumomin gwamnati saboda biyan haraji in ba su su biya haraji to wannan yana daya daga cikin matsalar karban haraji ba ma a Najeriya kadai bane a duk kasashe masu tasowa saboda irin wannan yanayi da haraji ke samun kansa
na'am idan muka duba su ma manyan yan kasuwa na Najeriya wadanda ake ganin sun shara a kasa da kasa su ma ana kokin cewar ba sa biyan abin da ya kamata su biya da sunan wannan harajin
haka yake to amma ai gwamnati tana da masaniya saboda duk abin da ake a cikin kasuwa a cikin kasuwanci gwamnati tana da ta ita tana da babban bankin kasa kuma shike kula da zirga-zirgan kudade na kasuwanci waɗanda waɗannan kamfanoni suke to saboda haka ko da wani lokaci idan ana magana zukewa wajen biyan haraji to zaka iske cewa kamfanin shi kadai a kashin kansa bai isa ya zuke ma biyan haraji ba sai dai da gudunmuwar gwamnati sannan inda wannan abin ke da hadari ga waɗannan kamfanoni ko kuma su waɗannan kamfanoni sai lokacin da za su shiga siyasa yan ka kula ko a kasashen da suka ci gaba kamar kasar Russia akwai manyan yan kasuwa waɗanda suka kosu siyasa kuma akai amfani da irin wannan rashin biyan harajin da suke ko kuma hada baki da hukumomin haraji akai kudaden wasu domin wasu su amfana ko kuma su kuma kamfanonin su ci gaba da ije manyan riba waɗanda za su zama hanshakan masu kuɗi kuma a wani lokaci da yawa abinda yasa akan karbi harajin shine domin a gina kasa saboda ba kasar da za ta ginu ba haraji haka kuma duk addinai ma ba addinin da ke ginuwa in ba haraji a cikin sa harajin amma masana tattalin arziki irin su Ibn Khaldun sun tsaya tsayin daka sun yi magana cewa wato ita haraji ya zama dan kadan amma kuma fadin karbo su ya zama suna da yawa ma'ana a abubuwan da mutane suke na kasuwanci a sa haraji dan kadan amma duk sanda aka sa haraji manya zaka iski cewa a wannan mai babban harajin shi zai kasar kasan domin manya masu wanda za su biya haraji in sun ga yawan kudin ba za su iya biya ba kuma a ƙarshe ga doka an take ta jejiyen nan shugaban kasa bayan ya gabatar da kasafin kudi ai yayi magana akwai wani wato tax credit scheme wato za a bada bashin wato harajin hukumomin irin waɗannan manya yan kasuwa yanzu za a miƙa musu hanyoyin Najeriya ne kan su biya harajin tunda an gane ba sa iya biyan harajin duka to sai a dora musu nauyi na gine-ginen hanyoyi wanda gwamnati za ta duba littafan su ta kuma duba irin ayyukan da take so su yi mata wanda ko an karbi kuɗin irin waɗannan kuɗaɗen akan yi da su
idan muka duba misali yanda gwamnati ke shirin ƙara harajin VAT misali da kuma yadda suke cewa ra'a ya kamata maimakon a ƙara harajin VAT ya kamata ne a ƙara haraji akan buga waya da ake a Najeriya misali ba ku ganin cewa waɗannan abubuwa guda biyu kowane aka yi zai ƙara sa rayuwar talaka cikin hali ne yasu wanda dama can yana fama da raɗaɗin rayuwa
shi wato value added tax wato haraji ne da ake dora maka domin an samar da yanayin da akai wani abu wanda yake kake son kai amfani da shi kuma ka biya sannan kasa suna da wato rate iyakan abin da suka kayyade ma shi wannan haraji to ƙarin haraji kamar yanda na faɗa maka a duk kididdigan da zaka yi ka haraji kadan yafi amfani a ƙasa a bisa haraji mai yawa wannan babu wani abu da zai share wannan to amma ka san yanda mutane suke da hadama da kuma ita gwamnati wani lokaci takan yi hadama domin akwai masu sa ta hadama din to shi yasa kake ganin ake gabatar da irin waɗannan tsare-tsare wanda a ƙarshe zai sa da yawa su zuke ne saboda duk sanda harajin yayi yawa in da kamfanin ka kana abu kana wato kana sana'a da ya kai biliyan 100 kuma harajin ka ya zama zaka biya 5% na wannan biliyan 100
kashi 5
cikin 100 na biliyan
dari kaga ba kudi ne mai yawa ba to lokacin da aka kare shi kuma ya kai kashi 7 cikin 100 ko kashi 10 cikin 100 duk yanda zaka yi fahimin wani abu kake saidawa zaka dauko harajin ne ka dora akan abin da kake sayarwa in ka dora akan abin da kake sayarwa wanda zai siya shi kuma ko albai ko kudin da yake samu ya karu ko bai karu ba shine za a rage masa karfi a kasuwa ita kuma gwamnati in kudin ya je gunta ta samu ita kuma in akwai shirin aikin da za ta yi da irin wannan haraji za ka iska cewa sai ta yi amfani da shi to kamar value added tax kudi ne wanda ake karban su amma in an karbe su fa ana raba ne tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma gwamnatin kananan hukumomi kuma ko kashi 85 na wannan value added tax din yana zuwa ne wurin gwamnatin jihohi da kananan hukumomi to amma ko inda shugaban kasa ya gabatar da kasafin kudi sai da yi korafi akan cewa ana fa so a ga wannan haraji da ake karba a ga abin da ake yi da shi
yawa to wannan shekara na ganin cewa misali kayya kake ganin harkar haraji a Najeriya gaba daya misali
to ne a inda nake kallon harkar haraji wata harka ce wacce take da amfani a gwamnati amma ba a yin ta gaba dayanta domin ni a fahimta na kaman wannan value added tax da aka yi kokarin a kara shi zuwa kashi 7 da a kara shi da kashi 50 wanda zai zama kashi 7.5 cikin 100 na abinda duk aka yi kasuwancin sa ko kuma aka yi aiki a cikin kasar to wannan ne a gani na ba shine mafita ba mafita ni a tunanin shine wannan kashi 5 din da aka dora a tabbatar duk abin da aka dora ma kashi 5 din ana samun sa idan aka buɗe wato shi a duba kashi 5 din kamfanoni kanana na biya manya na biya sannan kuma hukumomin da yake nauyi akan su su karbi wannan haraji sun suna karban duka kamfanonin ko kuwa akwai waɗanda suka zama shafaffu da mai ba a karban musu ni a fahimta na in an yi haka shine zai dada gyara haraji ya kuma bunkasa shi sannan kuma hahon faraji a cikin tattalin arzikin kasan ya zamana an rike shi bayan da za ka ƙara haraji na value added tax ka ce farashi ba zai canza a kasuwa ba kuma canzawan shi a kasuwa zai koma tsadar rayuwa ne in kuma ya koma tsadar rayuwa to fa zai haifar da wasu abubuwa a ƙarshe masu siyan kayayyakin kamfanoni su rage siya in sun rage siya su kuma kamfanoni su fara rage ma'aikata tunda ba a siyan kayan su wanda kuma a ƙarshe zai zo ya haifar ma da tattalin arzikin wani abu da ba a cika son sa ba shine wato rashin aikin yi
idan muka duba yan ƙasa da suke bin harajin nan misali ta ne su yan ƙasa za su gamu su a kalan kansu cewar lalle harajin su wato kulli yana biyan kudin sabulu
shine a abubuwan da ake auna cigaban rayuwar mutane wanda ake cewa human capital development index shine ma'ana a ilimi kaga cewa akwai an samu maka da ilimi wato an samar da makarantu an samar da abin da makarantu ke bukata an kuma samar da malamai na kirki sannan ana biyan su albashi akai-akai idan mutane suka ga wannan to aikin kudaden harajin su ne haka kuma lokacin da aka sauke lafiyar mutane saboda a koda yaushe kaman rigiman da aka ce da Obama kenan yana hawa mulki yace zai cire haraji akan talakawa ya dora shi akan masu kudi saboda yayi harkar lafiya na mutanen Amurka wanda kuma wannan ya canza rayuwar mutane a Amurka to irin waɗannan tsare-tsare na haraji taka talaka zai ga abin da yake amfani da shi haka kuma akwai hanyoyi musamman ba wai hanyar mota kawai ba ya zamana cewa a cikin haraji mutane a inda suke an samu musu da wato titunan da ya hada su da manyan tituna ya hada su kuma da wadajen kasuwancin su ko kuma wadajen sana'o'in su to in sun samu waɗannan to harajin da ake karba a hannun su to yana aiki a kan su kenan
masu sauraro duka na muka zo ƙarshen wannan tattaunawa a shirin mu na yau da gobe wanda a cikin sa muka tattauna da masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu a madadin shi bakon namu Hassan Maina kai nake sallama da ku daga nan ofishin mu na Abuja da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya assalamu alaikum
Gai me talaka wannan arewa
lalle fa abinda babbai hango yaro ba zai iya ba to adda fatan dai wannan karin a wannan shirin na mutane sun fuskanci yadda ake biyan haraji kuma waye kamata ya biya haraji dan sun je ji kawai ana cewa haraji haraji sun tuwa ma ake ba kudin haraji
me kuma ake da kudaden
kuma ake to kin ji
ya ya zamu yi idan muna so mu samu karin bayani akan kudaden da muke biya da kuma ayyukan da gwamnati
ke yi kamar yanda masana suka ce dai yanda ake biyan haraji sai wanda yake ku samu kudin shiga
sosai
to idan kana samun kudin shiga ya wajaba akan ka domin kai to wannan kudin kuma da aka ka bayar din ba wai ya tabba ne kai za a yi aikin nan da shi za a dawo
hanyoyi makarantu ai gwamnati demokradiya ce to kana da kuma hurumi da yanci da zaka bibiyi gwamnati me ake yi a ran kaza kuna da wakilai a matakan
tunda kananan
hukumomi
har zuwa jiha kwarai
da lardi larduna daga nan zaku fara bi duk wanda yake wakiltan ku sai ku zaunar da shi me aka yi kaza muna buƙatar kaza to ta nan ne za a samu ci gaba mai dorewa
to ai mutane ba su ma da sanin cewar yancin su ne su samu wanda suka zaba ko wanda yake wakilin su wanda suka zaba ko a wani mataki ne ya zauna ya musu bayanin cewa to me aka yi a wannan kasafin kudi ko kuma a wannan haraji kudin haraji da ake samarwa ko kudin da ake samu daga
kudaden da ake bashi shi yayi aiki a
me aka yi
kware da gaske
sai kuma shi su kuma idan suna ma da shawara za su iya cewa to mu fa ga abin da muke bukata muna buƙatar hanyoyi saboda da hanyar nan muke bi zuwa kasuwa ko kuma muke bi zuwa wasu
makaranta
ko abubuwa
ko kuma makarantun mu ba kujeru a kwanakin baya mun ga video suna ta yawo a kafafen sada zumunta na ajujuwa ana ruwa
yana disa cikin aji
to
kai ai lamarin gaskiya
mutane ne za su yi magana da wakilansu su ga ya musu matsalolin da suke ciki inda hali ma su je su gani da idanunsu gani aka ce ya kodiji
kwarai da gaske to amma kin san yanzu mutanen mu wannan yana zuwa sai dake ana honorable sai
ka ana karban na goro
yau ana cewa sai ka kare sai kai
to idan ba a daina karban dan taro kobon nan ba
to nan kan
ba za ku mu rabu da wahala ba
a gaskiya ba za a rabu da ita ba
dole sai mun daina karban wannan a rufe ido a yi hakuri a jajirce a nemi inda za a samu taro kobo
abu na farko shine sanin yanci
a san yancin
da idan mutane suka san yancin su to kuma ya kare mutum yana zuwa ya bai zo ba kuma ganshi ba kun zabi dan majalisa tunda kuka zabe shi ba ku sake ganin shi ba
shekaru hudu kuma suka ke bayan shekaru hudu
sai ya fara dawowa me muku da aka zabe shi na baya tambayar da ya kamata ku ringa musu kenan me kai
to amma a ce me kai kuma yanzu me ya dawo da kai mi ina ka tafi wannan tsawon lokacin nan da ba ma ganin ka me kake da shirin yi
kare in ma kayan kenan to wato a gaba me zaka kare mana to abubuwa dai da yawa abin da ya kamata kenan to da fatan an karu kuma an ji dadin shirin
Allah na kaunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifa duka Allah na kauran ku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa garadi oba canya da ku kafet fa a daki handa kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauran ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya yi daɗi ya ba shi abinsa an ga iko da ba ka da aho wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya
to masu rauro anan baka ƙarshen shirin na wannan namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za mu sake dawo muku da wani sabon shirin na yau da gobe da misalin karfe 4:30 a ugun Najeriya Nijar kamar da Ghana wato Ghana karfe 3:30 kenan yanzu a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni wato Daniel Brown dama injiniya Mateo malama Zainab Abdulrahman sai kuma abokin aiki na wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu Jawazullah da kuma Madina ce maka mun gode
kuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zaga aidin kan sabara ya suna canje haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tata ga haishal kuma tata ga balbonan tata 60